da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma stashoshin da zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niyya a can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu channel gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahara Aminu fage zan gabatar da shirin. In Najeriya sun zaɓi sabon shugaban ƙasa. Hukumar zaɓen ƙasar ta ce Bola Ahmed Tinubu na jam'iyyar APC mai mulki ne ya lashe zaɓen. Yayin da ya doke manyan abokan hamayyarsa na jam'iyyar PDP da Labour a zaben 25 ga watan Fabrairu da aka gudanar a yau 3 ga watan Maris na shekarar 2023. Za mu tattauna da matasa daga dukkanin waɗannan jam'iyyu. Shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da matasa daga jam'iyyar APC da PDP da kuma Labour a zauren tattaunawar mu. Sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da kai ziyara jihar Kaduna inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana baki a zauren tattaunawar mu inda za ta tattauna da su kuma za ta gabatar mana da su.
Kin sanar da kan da ta tsara da ku a cikin ajin nan ne da gobe a yau na tare da ɗan siyasa inda zan tattauna da su akan zaben da ya gabata a Najeriya. A handa ake ciki yanzu akwai gwamnati ta tsakiya wanda take jiran gado wanda aka zaɓe makon da ya gabata. Zuwa yanzu dai ana shirye-shirye domin gabatar da zaɓe na gaba wanda yake na gwamnonin jihohi da kuma 'yan majalisunsu. Kin ajin namu na tare da Matula Abubakar wanda yake daga jam'iyyar PDP, Sarifa Abubakar wanda yake daga jam'iyyar Labour da kuma Muhammad Lawal Shehu Molash wanda yake wakiltar APC. Sai kuma mun gaishe jam'iyyar NNPP wato jam'iyya ne kayan daɗi amma ba su samu damar zuwa ba. Barkanku da zuwa.
Salamu alaikum.
Za mu fara da Molash. Ku ne kuka yi samu nasarar samun gwamnatin tsakiya. So ya kuke kallon zaben da aka yi wanda ya gabata na shugaban ƙasa da 'yan majalisar tarayya da kuma shirye-shiryen da ake yi domin zaben da yake gabatar da nan da 'yan kwanaki? Yaya zaben ya zo muku kuma ya kuke kallon abin da yake faruwa?
Wani ita zaben nan ya zo mana da abin da Bature yake cewa mixed feelings. Akwai inda muka samu rinjaye alhamdulillah, akwai kuma inda ya zo mana a bazata. To amma wannan yana nuna irin gogewa da kuma cewa da aka samu a electoral system namu na Najeriya. Dan Adam zai iya dauka sai iya bambanci jam'iyya ya zaɓi mutum. An yawan samu haka. Akwai inda candidates ɗinmu wadda 'yan takararmu suka bigi masu ci na PDP, akwai kuma inda mu 'yan takararmu wanda suke kai suka faɗi 'yan PDP suka ci. Wannan zai nuna mana cewa mutane ba wai sak suka yi ba, sun bi mutane ne kuma sun ma kansu alƙalanci. Amma jinaraji alhamdulillah shi Professor Mahmud Yakubu ya yi ƙoƙari saboda wannan election ne wanda kusan ba za mu ce 100% an yi shi daidai ba, amma duk abin da zai sa Tinubu ya faɗi Lagos, Elfa ya faɗi Kaduna, Masari ya faɗi Katsina, Ganduje ya faɗi Kano, Buhari ya faɗi Katsina, gwamnoni da yawa sun faɗi Senate, sun kasa zuwa Senate. So wannan zai nuna miki cewa zaɓe ne da aka yi na fi sabilillah, saboda duk yanda za ka so ka zaɓi shugaban ƙasa kanka kake so. So in ba za ka iya kai kanka ba, kin ga akwai ainihin abu sanin ce fi sabilillah.
To kamar yadda ka bayyana cewa shi wannan zaɓe ya zo ne da abubuwa mabambanta da yadda aka saba gani, wato ko mutane ma suna shaida cewa gaskiya an yi zaɓe wanda ya ba da mamaki saboda an samu kwanciyar hankali da sauransu. Jam'iyyar Labour ku ne sabon jam'iyya wanda ba ku daɗe ba amma kun yi tasiri a ƙasa. inda har kuka doki wayanda ake tunanin daga wanda suka yayi wato jam'iyyar PDP me yake da neman ku wannan nasara
in kin duba tarihin kasar daga sanda aka kawo demokradiya zuwa yanzu zaki gan cewa wayanda suka samu damar mulkin kasar nan sun zalunci ɗan kasa to wannan zalunci ne ba ma Labour Party rinjayen jama'a har muka samu aka zazzabe mu a inda ma ba ta bata nan zazzabe mu ba haka kamar nan jihar Kaduna akwai wani ya dade a majalisa Abuja
tarayya
amma wajen shekarar shi wajen tunda aka fara yake ne amma wannan karin dan Labour ya kare shi dai sun dade suna sa mata ne amma da yake yanzu Labour ta zo ba abin da ya dame mu da wani kudin ka ko na ba adalcin ka ga mutanen da kuke tare da su ne yake sa mu ba ma mutane takara to mun ba ma wanda ya kamata kuma ya kare shi yanzu Labour ta zo ne ta ba ma mutane yancin su ta nuna musu cewa in za ku iya zaben da kuke so to kuna daga primary election in kuma aka zo jinan election kuma za ku iya ƙara fitowa ku ba su goyon bayan da ya kamata so rashin gaskiyan wannan partner da aka yi ta samu daga baya shi ya ba ma Labour wannan farin jinin da ya samu ke daga an muka ce ku jiru da yau
jam'iyyar PDP jam'iyya ce wanda ake ganin da za ta yi tagomashi musamman a wannan zaben kasancewar yan kasa aka ji suna korafi a kan maganar shugabancin a jam'iyyar APC musamman daga sama sai ga shi abin ya kawo bazata wanda tabbas mutane suna cewa wannan zaɓe ya kawo bazata jam'iyyar PDP ya kuke ganin shi wannan zaben da aka gabatar
to bismillahirrahmanirrahim kamar yadda sauran ƴan uwa suka yi bayani wannan zaɓe ne da ya zo da abubuwa masu ban mamaki matuƙa kuma mu a matsayin mu na PDP za mu ce alhamdulillahi saboda duk da akwai shakku na yadda wasu abubuwan suka faru a ƴan ƙasa sun sake jaddada mana cewa suna tare da mu 100%. Saboda ko da ba komai idan aka duba sakamakon da ya bayyana PDP ita ce kaɗai jam'iyya wanda musulmi da krista ya zaɓa a biyar da inyamuri bahaushe ta kowane sashe na ƙasar nan tana da magoya baya ba kamar sauran da suka yi amfani da addini ba suka yi amfani da ƙabilanci suka yi amfani da abubuwa ne wanda zai iya kawo ƙasa rudu so saboda haka mu muna ganin har yanzu muna kan alƙibla kuma ƙasa suna gamsuwa abu na gaba shine wannan zaɓe kamar yadda gaba ɗaya mu muka faɗi ya zo da ya haifar da mamakin nan ne saboda tsarin da aka samar wato na amfani da hanyoyin kimiyya wato technology kenan wanda shi ya karfafa aka samu yin zaben nan cikin kwanciyar hankali aka samu waɗanda ma ba da ake amfani da kuma akwai tsare-tsare ma da shugaban ƙasa da babban bankin ƙasa ta samar na rage takaita yawan kuɗi ɗin nan ya taimaka ainihin saboda waɗanda suka saba suke gwamnati suke wa mutane alƙawari suka kasa cikawa da suke ganin za su yi amfani da kuɗaɗe kamar gwamnonin arewa irin waɗanda aka kira sunan su tazu so saboda wannan tsarin da aka kawo suka yi ta kokawa amma da ƙarshe dai gashi Allah ya taimaka mun ga amfani haka kuma ƴan ƙasa ma sun yi ba dama abin da muka gaya mutane a wancan lokacin shine in aka yi hankuri za ga alherin wannan abu kuma gashi an gani su ma da suka kokan a da yanzu da yake sun samu kujerar shugabancin ƙasa sun zo suna yaba tsarin da sauransu to ko da menene dai Najeriya demokradiyya ɗinmu tana daɗa wanzuwa tana daɗa samun ino karɓuwa kuma ƴan ƙasa suna daɗa gogewa wajen zaɓen nagari ba irin zaɓen tumun dare da muka yi kai baya ba.
To kenan an ga naku a kwance ki da nasarar da ƙanwar ku Labour ta san?
Ai kamar yadda na faɗi sannu a hankali demokradiyya ɗinmu yana ƙarfi abin da ya faru da Labour wato irin abin nan ne da APC ta yi amfani da shi ta samu mulki sun zo da roman baka sun gaya mutane abubuwan da ba za su iya yi ba aka ba su shekara takwas babu tsaro harkar ilimi ya ruje harkar tattalin arziki ya lalace darajar naira ya zube so Labour ita kai yanzu da irin tsarin ne su ma suka shigo da shi ai in ka tuna baya a bisa ga irin wannan sentiment din da ake amfani da shi na mutane shi muke ganin kamar idan arewa kawai ta zaɓi Buhari shi kenan Buhari zai shugabancin ƙasar nan so wanda ya yi takara sau ɗaya ya yi sau biyu ya yi sau uku ya kasa samun nasara wanda duk sakamakon haka yake haifar da rikici da kone-kone da barna a ƙasa. Sai da aka suka zo aka yi wannan alliance din da Inyamurai da Yarwa da sauran wurare da ya samu karɓuwa, sannan Allah ya tabbatar mashi da zama shugaban ƙasa. To Lagos yanzu akwai wani siyasa mai hatsarin gaske da suke amfani suka ɗauko, kuma ba su suka faro ba, APC ta fara. APC ta ɗauko wannan siyasa da muslim-muslim ɗin nan, wanda aka ce wai da musulmi da musulmi. Ƙasa irin Najeriya wanda muna da musulmi muna da Kirista, da ya kamata a yi samar da yanayi wanda kowa zai samu sense na cewa ana yi da shi. So ita Lagos na ta response ɗin shi ne ta je ta koma coci. Ta yi mobilizing Kirista cewa ai ga jam'iyyar APC ba ta san su, ba ta ƙaunar su, saboda haka su zo su yi jam'iyyar ta. Abin da ya ba da nasara kenan.
To wani irin darussa ne ko ka koya daga cikin zaben da ya gabata, musamman irin ƙuri'un da ku samu a kowane jam'iyya? APC
kafin ba da wannan ansa na so in ɗan yi tsokaci a kan abin da shi aboki na Murtala ya faɗa. Wato idan ka duba tarihin Najeriya gabaki ɗaya a 1999 lokacin da Janar Obasanjo ya zo ya zama ya ɗauko aka ba shi shugabancin ƙasar nan, kusancin 'yan arewa su suka ɗauko shi. Ko me yasa suka ɗauko shi? Saboda duba da yanayin cewa arewa ta ci gaba da mulki, kuma rashin ba sauran ɓangarorin ƙasa dama kusan yana barazana ga zaman mu a matsayin ƙasa ɗaya. To shi yasa manyan arewa suka ɗauko Olusegun Obasanjo, duba da yanayin cewa ya yi mulki a baya da kuma ya ba 'yan arewa mulki, sai suka ɗauko shi su kai supporting ɗin shi, kuma bai ci jihar shi ba a wannan lokaci, hatta polling unit ɗin shi ya faɗi. Amma 'yan arewa suka yi rajin ramin aka zaɓe shi. Me yasa ne wannan magana? Ita jam'iyyar PDP ita ce ne mata raba kan Najeriya. Me yasa? Saboda a 2015 mun zaɓi shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari daga arewa, kuma ya ƙara yin kusan aka ƙara zaɓen shi a 2019. Amma PDP da aka zo sai ta maimakon a koma da mulki kudu, sai suka ɗauko ɗan arewa a Atiku Abubakar, wanda mu a tunaninmu ba adalci ba ne. Buhari ɗan arewa musulmi Bafulatani ya gama mulki shekara takwas, ka ƙara ɗauko na Bafulatani musulmi ka ba shi mulki. Amma su tunaninsu saboda su ci zaɓe, so saboda haka kusan ce PDP ta fara asasa wannan. Mu kuma a dole gwamnoninmu suka yi shawara suka ga ba daidai ba ne, tunda ba Bahaushe kaɗai ke da ƙasar nan ba, dole mu koma da mulki kudu, kuma a yi supporting wanda ya kamata. Aka zo aka yi zaɓe a karin farko, babu shugaban ƙasa, babu zaɓen da aka yi primaries wanda shugaban ƙasa ne ci bai sa hannu ba, irin wannan wanda aka yi na Bola Ahmed Tinubu. Kowa ya sani Buhari ya ce ba wani shi wanda Allah ya sa ya ba yana support. Yan Lagos ko kuma ce NPDP da suka daraja suka ɗauko Atiku wanda ɗan arewa ne, za su iya samun rinjaye. So dole sun da duk wacan kai ake yi, dole ya ɗauko musulmi ɗan arewa, ba wai dan an raina kristocin arewa, a'a sai dan a duba a ga su ma musulmai waɗanda kuma sun fi majority, wanda kuma already Atiku ga barazana tun yana mana zai karba. So dalilin da yasa aka yi wannan musulmi suka ɗin kenan, ba wai an yi ne don a kuntata ma wani addini ko wani jinsi ba. To darasin da aka karbi shi ne cewa su ita jam'iyyar gwamnati idan ba ta yi abu daidai ba za ta iya faɗi, su kuma opposition wato ɗan adawa idan ba su haɗa kai ba ba za su iya karɓar mulki ba.
To ya ba ku satan ansa Lagos, an ce idan kun haɗa kai da waɗansu kuna iya kawo ta.
To a maganar haɗa kai wani abu ne wanda yake cikin kamar abu na dunkule, ba inda za a samu haɗin kai idan kowa na son kanshi. In kin ga haɗin kai ya yi an ajiye son zuciya ne a gefe, an ce to me za mu yi don mu karkata wayannan wanda suka ta fataka da kuɗin gwamnati. Don kin duba cikin shekara takwas abinda suka yi da arzikin ƙasar nan, hawan da suka yi, bashin da suka ci ma ƙasar nan, kowane ɗan Najeriya sai ya in aka ce mu dawo da kuɗi a mu wajen miliyan 200 da wani abu, sai kowa ba da wajen miliyan 700 za a iya biyan wannan. Shi ne za mu iya badawa kafa biyan wannan bashin, in wannan wannan bashin da APC ta ce ma ƙasa. Gashi nan kuma an sake yin kuskure, don kuskure ake wurin zaben APC wannan mulki za su dawo ne su dora daga inda suka tsaya alkawarin sa kenan ma yace zai ci gaba da abin da Buhari ya tsaya ne kuma duk wani mai hankali a Najeriya dan arewa da kudancin Najeriya ne ya ci azaba shi kara 8 na Buhari ne muna cikin azaba
to kenan inda PDP ta hawo kun hankalin ka a kwance
shi api da je PDP da Labour ake ga mu gana ai wani ne fito daga cikin wani ko ba haka bane
Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe zamu koma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar
to gaba ne ne zuwa nan da ƴan kwanaki wanda za a yi a mataki na jiha da kuma ƴan majalisar dokoki wa irin kalubale da kuke ganin za ku fuskanta da kuma wanda yadda za ku magance su musamman jihar Kaduna wanda take da ita ma musulmi da musulmi a matsayin ƴan takara
na so in yi magana akan yadda mu muka samu kasar nan saura kwana 30 zaben 2015 ita minista na wancan lokacin Ngozi Okonjo Iweala ta yi magana cewa jihohi kusan 28 ba za su iya biyan albashi ba saboda karancin kuɗi sai jira gamma ita kanta gwamnatin tarayya ba za ta iya biyan albashi ba me ya kawo haka saboda tsaro da ya tabarbare duk wani maganan tsaro da kaje dan cika da dan PDP na yi fa PDP ita ta fara gina tsaro kuma abinda mutane ba su gane ba shi tsaron nan kware da PDP take magana ai shi kashe kasan nan na farko dai kudaden da ya kamata a yi ma jama'a aiki a yi ma wurin asibitoci makarantu gadoji da sauransu ana kashe shi a wurin tsaro saboda haka sai kudin sai ya zama na gabaki dai ko da APC ta karɓi kasan nan babu kudaden da za a yi wa mutane aiki saboda duk abin da ake samu budget din in kika duba kawai tsaro yana cin kusan kashi 30 ko 40 bashi ya zama dole kuma bashi hanji duk a duniya babu wanda ake bi bashi kaman United States of America kowa ya san wannan abu so ai bashi a gwamnatance daban yake da bashi da ni so an na biyu maganan da kika yi na kalubalen zaben da yake zuwa yanzu da aka zuba kan gwamnati ina ne tabbatar miki wallahi tallahi cikin ruwan musulmi akwai NPDP da za su zabo ba sani dama su matsalan su Tinubu ne ba za su zaba ba amma yanzu tunda an wuce wannan to su Obasanjo saboda ai ana duba cancanta kamar yadda na faɗa miki ana duba cancanta ne mutane da dama sun yi ittifaqin cewa a duk cikin ƴan takarar nan dukkan su guda hudu babu wanda bai je majalisa ba ko dai a majalisan tarayya ko senate tsakanin hunkuli Asake Isa Ashiru da Obasanjo to sai Allah ya nuna cewa a duk cikin su babu wanda ya ko ce asasa farallai na aikin dan majalisa kamar sanan Abdu Sungu sanata ko sai kadai ne kusan a arewa za mu iya cewa kamar dus guda 10 ila guda 32 wanda yana ɗaya daga cikin farallai na aikin dan majalisa ya fi ɗan takarar nan cancanta ko a gaban Allah za mu iya kara kanmu mu ce ai mun ji wanda muke ganin cewa wanda muke tautata musu zaton cewa ya fi su idan ku kika duba shi dan takarar abokina Murtala shekaran shi 16 yana majalisa 8 a majalisa majalisar jaha 8 a majalisar tarayya amma ko bin daya bai kawo ba banda dumama kujera da yaje a can ba abin da yake kwanaki ya ce yayi police station yayi kaza yayi kaza ni nan na jagoranci ɗan majalisa muka je har kudan makarfi police station din da yace yayi yace yayi guda biyar mun je mun ga guda uku har kudi na sa naira miliyan 10 nace duk wanda zai iya kawo mun police station da Isa Ashiru yayi a makarfi zan ba shi miliyan 10 har yau ba wanda ya iya kawo wannan abu kuma ba wani abu ya sanar sa kudin ba saboda mun san babu
ka zabe nan yanzu na gaban an gama da shugaban kasa
PDP so an jira abin da ɗan uwan ka faɗa cikin wani abubuwan isa abubuwa kake ganin ya kamata a ce kun duba a cikin zaɓe na gaba da ku za ku fuskanta
ko da wanda yake gwada mana cewar shi ɗan takara na gona a jihar Kaduna Isa Ashiru kamar akwai wasu maganganun da yi da ba haka ba ne ya shira kan shi ya yarda cewa mutum ne wanda ke da dimbin basira kuma mutum ne gogaje wanda ya daɗe a wannan harka sannan abu na gaba shi ne wai yana magana inda akwai police station maybe baka saurare shi da kunnen basira ne maganan da ya yi an gina institutions na 'yan sanda wanda shi ya jawo bid din nan kuma ko da ka ce ka je din ai ka je ka ga wannan ginin da aka gama ginawa aka zuba duk ai abubuwan da ya kamata a zuba don 'yan sanda su shigo su yi amfani da shi hukumar 'yan sanda ne ba su shiga ba su ba wai ƙarya ne cewa ba gina ba su da Allah za a yi magana ya kamata a dinga yi wa mutane masu sauraro adalci da daga gani su gaske na mariyan da yake kuma ga an gona yana da muhimmanci kwarai da gaske
to da ƙarshe sai ku yi tsokaci a game da sakamakon da aka samu hali yanzu akan zaben da ya gabata wato wanda aka samu APC ne ta yi nasarar samun gwamnati na tsakiya da kuma Labour wanda ta taka rawar gani saboda kasancewar ta sabuwar da shigowa haka zalika ma akwai NPP wanda su ma suka bada mamaki duk da ke su ma PDP sun kawo wuta
to sai kuwa mun ba su da
kamar yadda sauran masu yan uwana suka gabatar wannan zabi kusan ince tunda aka dawo a demokradiya ba ta samu nasara akan shi ba kuma abinda mutane ba su gane ba adawa ita ne gishiri na demokradiya gabaki daya so in babu mun kanmu a jam'iyyar gwamnati in babu adawa ba zai sa mu rika hoppasa muna abinda jama'a suke so ba amma generally ina son mutane misali musamman matasa idan ba su gane wasu abubuwan ba su rika tambaya iyaye da tsofaffi akan irin ta'afa da kuma abin nan din da ita jam'iyyar PDP ta yi kuma su kula da yan bana na iya saboda idan har mutum yana cewa ai ni to ai kuma sai a duba record din shi a baya ko ne ma aure ka je za a fara duba a ga me kai yi me zaka yi halayen kai ki a da ba ana nufin yanzu ko da ka zama ka tuba ka abin nan akan so a duba me mutum yayi so sannan kuma daga ƙarshe ina son in kira ga mutane cewa baya ga party su kuma duba cancanta na 'yan takara wannan shine zai ƙara ba mu dama domin mu kai ga ci kuma tsakanin da Allah zan faɗa wannan abin ko a APC akwai waɗanda ta 'yan takaran kin ga ina ɗan APC amma na san ba su cancanta ba amma ba su da yawa amma dai su kansu kuma a jam'iyyar gwamnatin akwai wanda sun cancanta so mutane su duka duba quality na yan takara su duba abubuwan da suka yi a baya su duba tarihin su na aikin su da sauran sannan su yanke musu hukunci
na farko matasa su kara zona lafiya da junan su zabe ba abin da mutum zai kashe wani a kan shi bane ya zama abu ne wanda in ya zo mu zabi wanda ya kamata kuma mu zauna lafiya especially na jira da inda mu matasan arewa gaba daya muka kalle zaben nan baki ji inda aka tada hankali ba to mu ci gaba da haka ko bayan zaben gwamnati magana ta biyu hukumar zabe ta ƙara komawa dakin ta duba ya za a yi ta gyara wannan kwarafe-kwarafe da aka yi lokacin zaben shugaban kasa ya zama cewa wannan karin an rage shi sosai ya zama idan aka kada kai ne kasan za a yi an kada kai ne ba sai ma ka ci za ka ji kotu ba amma ba wai an kada kai ba kana ji kamar an haɗa kai da hukumar zabe ne an zalunce ka ba to ita hukumar zabe dole ta dan koma ta ƙara dafa wannan abincin da ke kafin ta fi tuma mutane da shi
to a guri da kamar yadda ɗan uwana suka yi magana ya kamata a duba cancanta a duba abin da Bature ke kira track record mun binciken yanayi na bin waɗanda suka zama da roman baka an ba su dama yanzu wajen shekara takwas abubuwa ya daɗa lalacewa ya daɗa kurkucewa da sauransu to yanzu duk wanda za mu zaɓa mu yi la'akari da wannan abubuwa ɗin sannan babban abu na gaba ba zai yiwu a samu roman demokuraɗiyya ko ci gaba ba shi akwai ƙasa wato Najeriya kuma shi an samu haɗin kan 'yan ƙasa so duk jam'iyyun da suka fito za su raba kan mutane da sunan addini wani abu shi muslim ticket ko kuma wani abu wai za mu fito mu kare kanmu daga hannun musulmai a bicoci ana yaudarar mutane wai za a abu da sunan addini ya kamata yan siyasa masu zaɓe su kiyaye irin waɗannan jam'iyyun a fata na kuma shine yanda muka fito muka yi zaben nan lafiya zaɓe na gwamnoni ma mu fito haka din cikin kwanciyar hankali a yi zaben nan sannan alƙawarin da ita hukumar zaɓe ta yi wa ƙasa cewar ana gama zaɓe za a dinga sawa a rubin tara bayananta wanda shine haifar da cece-kuce da ƙorafi da ake yanzu nan na zaɓen shugaban ƙasa da majalisar tarayya ya kasance sun kauce ma wannan yanayin saboda haka a fito a yi zaɓe cikin lafiya kuma matasa muna da kira gare mu da mu mai da hankali ni abin da ya kamata kan mu tsaya a yi amfani da wajen tada hankali.
Sauraro abin da ya sawwaka kenan a cikin shirin yau da gobe na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shiri har yanzu gare ku da Julie da the special wadda ta haɗa shirin baki ɗayan sa ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
Yau da gobe shirin su BOA da Sagina ma muryar Amurka yau ta tantance.